بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نتمبايا داي تمبايا game da mata da za a je da su filin idi wanda ba su da tsarki da aka ce su nisanci gurin sallan ma musulmi ma'ana kasu zogun da ake salla amma dai su halarci filin idi to yanayin nisanta gurin sallar ya ya kamata ya kasance shin za su je su kasance tare da ƴan uwansu mata da ba su tsarki ne a can baya ko wani keɓantaccen guri da aka keɓe musu ko kuma a duk inda ita ta zauna kusa da filin idin yayi misali wanda zai je da matarsa batta da tsarki ko ƴarsa batta da tsarki ya bar su cikin mota in mutum yayi haka zai amsa cewar matarsa ko ƴarsa da yaje da su wanda ba su da tsarki sun halarci wannan alkhairi da ake faɗi na filin idi ko haka aka yi an sun halarci wannan alkhairi dama su je filin ne to yanzu kuma ga su a filin a duk inda suka zauna ko da ba a ce ga wani guri wannan nasu ne su zauna ba a cikin mota ta zauna tana jira a can bayan inda aka yi fakin ɗin ababen hawa ne ta zauna tana jira duk yayi duk inda ta zauna a areaan filin idi duk yayi ba lallai sai ta zo cikin ƴan uwanta mata wanda ba su tsarki an killace musu ko an iyakance musu ko an keɓe musu wani guri takamaimai ayyananne ba a duk inda ta zauna cikin mota ta zauna a waje ta zauna gefe ta zauna duk inda ta zauna a filin idi duka yayi wannan alkhairi da ake fatan dacewa da shi insha Allah ta dace da shi Allahu ta'ala a'lam. Wannan yana cewa assalamu alaikum, Allah ya ƙara wa malam lafiya da ilimi. Amin. Tambaya ta ita ce ina so a ilmantar da ni game da azumin nafila saboda samun kusanci zuwa ga Allah. Nagode. To azumin nafila nau'i-nau'i. Akwai azumin nafilar da sababi ne yake kawo shi kamar misali azumin tasu'a da ashura kasantuwar wannan wuni na al-muharram ko wata na al-muharram a ranar 10 ga wata ne Allah madaukakin sarki ya halakar da fir'auna ya tseratar da banu isra'ila daga kaidin fir'auna da shi da annabi Musa da kaidin fir'auna banu isra'ila da annabi Musa Allah ya tseratar da su daga kaidin fir'auna to wannan yasa su yahuda suke azumtar wannan wuni annabi da ya gani sai ya ce to ai Musa shi annabin Allah ne ni ma annabin Allah mu muka fi ku cancanta mu yi koyi da Musa kaga sababi ne kawo azumtar wannan wuni kuma sai annabi ya shar'anta a yi da ranan tara me yasa dan a saba ma yahuda su iya goma suke azumta to annabi kuma shar'anta mana mu azumci tara da goma mu saba musu za mu yi azumin 10 ga wata dan murnan cewar ranan ne Allah ya tseratar da annabi Musa da banu Isra'ila daga fir'auna sannan za mu yi tara kuma dan mu saba ma yahuda kaga wannan sababi ne kawo sannan azumin ranan tara ga watan Dhulhijja ranan Arfa ce wannan shi ma sababi ne kawo kasantuwar wunin ranan Arfa annabi kuma ya nuna muhimmancin azumtar wannan wuni cewa yana fata gurin Ubangiji ya kankare zunubin shekara tabare da tabadi ko kaga wannan ya nuna muhimmancin azumtar wannan wuni din tare da cewa azumtar sa ba wajibi bane to sannan kuma akwai azumi na nafila wanda ba sababi ne ke kawo shi ba haka nan musulmi zai yi shi misali yin azumi uku a cikin kowane wata annabi ya gaya wa Abdullahi dan Amr dan As cewar yana yin azumi uku cikin kowane wata saboda shi mutum ne mai yawan yin azumi baya hutawa kullun azumi kullun azumi zai kusa kwana yana sallah an masa aure ma ko kallon matar bai ya kwana sallah ya wuni azumi har mata ta koka shi gurin babansa sirkinta kenan tunda sirkin tanshi ya aurar da ita gare shi shi kuma sai kai karansa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda abu ne da ya shafi ibada sai ga kare ka tsalanda ibada yake wa Allah, to amma kuma kar ya hana shi ibada fa kuma yaje yayi abin da bai dace ba, sai koka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah yasa aka kira shi, shine annabi yake bashi shawari, maimakon kullun kai ta yin azumi, me zai hana a wata kana azumi uku? Saboda azumi uku daidai yake da ka azumci watan gaba daya, sai a wayi gari kaman ka shekara kana azumi, saboda azumi daya yana daidai da ladan azumi goma. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha, wanda yazo da kyakkyawa guda daya za a bashi kwatan kwacin kyakkyawa guda daya nan har sau goma. To yanzu duk wanda zai azumi uku a wata kamar ya azumi 30 ne, to yanzu a Muharram ka sami uku, a Safar ka sami uku, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sha'ban, sannan ka zo Shawwal, Dhulqa'dah, Dhulhijjah, kaga kaman ga bayan in ka hada da azumin Ramadana ka shekara kana azumi, ga azumin watan Ramadana kwana 29 ko 30, ga azumi da kai tai uku uku cikin waɗannan watanni guda 11, kaga kaman ka shekara kana azumi, kana da ladan wanda ya shekara yana azumi. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yawa Abdullahi ibn Amr ibn al-Az yace, kai ya Rasulullah, ya ka samu zan iya yi sama da haka. To kaga wannan azumi ne na lafila wanda mutum zai iya duk wata yayi kokari akalla ya samu yayi azumin kwanaki uku, sawa'un yayi a farkon wata ko tsakiyar wata ko ƙarshen wata, duka daidai ne, saboda annabi a hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-Az bai kayyade masa da ayyamul bid ba, ranaku na haske su ne ran 13 14 15, kowane wuni in dai kai cikin wata to ka samu falalar wannan azumi na kwana 30 din. In ka samu azumi uku, misali a farkon wata kai daya, tsakiyar wata kai daya, ƙarshen wata kai daya, to daidai kake da wanda ya yi azumi 30, ko kuma a farkon wata duka kai uku, ko a tsakiyar wata ko a ƙarshen wata, daidai kake da wanda ya dace da azumin kwana 30. To sai kuma akwai azumin Litinin da Alhamis, shine a duk mako mutum ya yi azumi biyu. Wannan annabi yana irin wannan azumi. An tambaye shi me yasa yake azumin Litinin, yace zaka yawmun wulidtu fihi, dalilin da yasa nake azumtar ranar Litinin saboda wannan wunin a cikin sa aka haife ni. Aka tambaye shi kan azumtar ranar Alhamis, yace a wannan wuni ne ake daga ayyukan bayi da suka yi na mako zuwa gurin Ubangiji, sai nake fatar a daga aiki na ina azumi. To kaga mutum zai iya yana azumtar Litinin da Alhamis, wani zaka ga azumin waɗannan wunin ba sa wuce shi, azumin Litinin da Alhamis baya wuce shi, to mutum zai iya yana yin azumin Litinin da Alhamis. In ma Litinin din kawai ya dauka yana yi, to ba laifi. In ma Alhamis din kawai ya dauka, ma'ana shi zai iya a sati, zai iya azumi ɗaya a sati, to ba laifi. In zai iya biyu, ba laifi. Ya gwargwado, ya takaita da iyawan mutum da ikonsa, gwargwadon iyawan mutum da ikonsa. Sai kuma azumi cikin azumin nafila wanda shi ma ba sababi ke kawo shi ba, shine yau in kai gobe ka huta, yau in kai gobe ka huta, shine mafificin azumi da annabi ya faɗi, yace khairu siyami siyamu dauda, mafificin azumi shine azumin annabi dauda. Yaya azumin annabi dauda yake? Yasumu yawman wa yaftiru yawma, zai azumi yau gobe ya huta, ya azumi yau gobe ya huta. To annabi ya ce wannan shine mafificin azumi, to wanda ya ga yana da iko, yana da ƙarfi, yana da damar yin irin azumin annabi dauda, to shine mafificin azumi. To kaga wannan duka yana cikin jinsin azumi wanda suke na nafila. To amma lokacin da tattaunawa ta kai ta kawo tsakanin annabi da Abdullahi ibn Amr ibn al-As, annabi ba ya ce masa ya azumi uku ba a kowane wata, ya ce ya kasa ya Rasulullah. Annabi ya ce to me zai hana duk sati kai azumi biyu, Litinin da Alhamis? Ya ce ya kasa mun ya Rasulullah. Annabi ya ce to in kai huta kwana biyu sai kai azumi, duk bayan kwana biyu kai azumi? Ya ce ya kasa. Sai Annabi ya ce to kai azumi yau gobe ka huta, yau kai gobe ka huta? Ya ce ya kasa ya Rasulullah. Annabi ya ce to babu azumin da za ka yi wanda ya fi haka, wanda yake da alheri cikinsa, saboda mafificin azumi irin na Dauda. Ya ce to sai ya haƙura ya je ya taƙaita da haka ɗin, yau in ya yi gobe ya huta, yau in ya yi gobe ya huta. Lokacin da ya tsufa sai ya ce laitani takhastu rukhsata Rasulillah, ya ce kai to na ina ma da na riƙi sautin manzon Allah. Saboda lokacin da ya tsufa ya kasa yi, ya tsufa ya gagara, sai yake su kuma ba su so mutum ya fara abu ya zo ya kasa. sai ce ina ma da ya rike sassaucin da annabi ya masa ta yadda har ya mutu yana yi, amma yanzu tsufa ya hana shi ya gagara. Allah ta'ala a'lam. Amin amin. Wannan ya ce assalamu alaikum, da fatan malam yana cikin koshin lafiya. Hakika muna karuwa matuka da karatuttukan da kake mana, to Allah ya mana tarayya cikin ladar. Tambaya ta ita ce, malam, menene hukuncin anibasari da ɗaliban makarantu suke a shari'ar musulunci? Domin yawanci duk sanda za a yi, za ka ga maza da mata sukan haɗu a hall guda, kuma wasu matan kamma suna da aure. Don Allah malam, a yi min bayanin halaccinsa ko haramcinsa a shari'a. To irin wannan taro da ɗalibai suke yi, wasu za ka ga suna yi so ɗaya a shekara, ko ina jin shekara-shekara ne, wasu kuma sai bayan shekara goma, ko kuma yau makarantarsu ta cika shekara kaza da kafata, shekara 40 ko shekara 50 ko 60 ko 100 da kafa makarantar, sai a haɗu a yi irin wannan. To yana da illolinsa a shari'a, kuma yana da amfaninsa. Illolinsa a shari'a, wanda ka yi bayani a cikin takaddar, yanda ake samun haɗakan maza da mata, ko da ma ba mata aure ba, haramun ne cin haɗaka da cuɗanya tsakanin maza da mata. Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya ba'idu baina anfasir rijali wan nisa, ku nisantar da tsakanin numfashin maza da mata, saboda wannan numfashin shaitan da shi yake amfani sai ya haifar da sharri. To yasa annabi sai ya bada wannan umurni cewar a nisantar, in za a yi mata su je su yi nasu wunin su daban su yi su kare su tafi, maza ma su je su yi nasu wunin su daban su kare su tafi. To in za a yi da wannan surar, wannan babu laifi. Wannan na farko kenan. Na biyu, kar ya zamanto dai kawai a haɗu a ci a sha a watse ba tare da wani an yi wani abu wanda yake mai muhimmanci wanda zai amfane ku a duniyar ku ko a lahirar ku ba. Idan zama haka, sai zamanto ɓata lokaci ne a banza, tare da cewar ta wani fuskar za a iya samun fa'ida. Mecece fa'idar? Za a samu ziyara da sada zumunci, wanda kun shekara kaza ba ku haɗu ba, yau gashi kun haɗu. Wani watakil in ba wannan sababin ba zai wahala ka haɗu da shi har abada. To kaga nan wannan yana da amfani, kuma yana da fa'ida ta ɓangaren shari'a, saboda sadar da zumunta abu ne wanda ake sansa, sawa'un danginka waɗanda suke na jini ko kuma wanda wani dalili yasa kuka saba da shi, ka sadar masa, Allah yana son wannan. Shine umurnin Ubangiji subhanahu wata'ala, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wanda kuke roƙon junanku da shi, wani da Allah yi mun kaza, wani da Allah karka yi kaza, wal arham, sannan kuma ku ji tsoron zumunci, kar ku yanke shi. Kaga Allah ya umurni yayi anan cewa kar a yanke, ya hani yayi cewa kar a yanke zumunci. To wannan zai taimaka wajen sadar da zumunci. Ya zamanto da wannan nufin za ku je irin wannan taro. Idan mutum ya zama da wannan nufin, sai ya samu mai lada. Ya je da nufin sadar da zumunci, ya haɗu da ƴan uwa da abokai da aka yi shekaru kaza ba a haɗu ba. Sannan abu na biyu, galibi wasu a irin wannan haɗuwar sukan yi wani abu na tallafawa makarantar, ko gina wasu blocks a makarantar, ko duba wata matsala da makarantar take fuskanta, ya za su yi su shawo. Kaga wannan abun so ne a shari'a, yana da amfani a shari'a, saboda taimakekeniya ne da Allah madaukakin sarki ya ce wa ta'awanu alal birri wattaqwa, ku yi taimakekeniya kan aikin da'a. To wannan duka ya shafi taimakekeniya kan aikin da'a, saboda makaranta ilimi ake koyo, ilimi kuma da na addini da na boko, idan bawa ya gyara zuciyarsa zai samu lada a kai. Ilimi ne na boko na zamani, amma idan ka kyautata niyyarka ilimin sai ka samu lada a kai. To saboda haka yanzu abubuwa da za a yi na ƙara inganta makarantar, da kuma ƙara duba waɗanne ƙalubale ne makarantar ke fuskanta, tunda wani ya zama babba a guri kaza, wani yana da iko a guri kaza, sai a haɗa ƙarfi da ƙarfe, sai ka ga an yi wani abu wanda yake mai amfani ga makarantar. Hakan ya sa makarantar ta ƙara samun ci gaba, ta ƙara ɗorewa. To kaga ta wannan fuskar irin wannan taro zai zamanto ya amfanar a duniya kuma ya amfanar a lahira. To amma kamar yadda muka yi ishara a baya, kar ya zamanto cakuɗe an samu cakuɗe ɗin ya tsakanin maza da mata, sannan kuma kar ya zamanto mutun yaje ba shi da manufa. To wannan shari'a batta goyon bayan irin wannan, tana fito na fito da shi. Na farko a nisanci cakuɗuwa maza da mata, dan wani dan hakan ne ma zai je dan samun cakuɗu. Wani yaji ba ba mata sai fasa zuwa. Allah, akwai wanda suke da wannan ɗabi'ar. To kaga wannan zai zama irin wannan taro, zai zama haramtaccen taro ne wanda Allah baya maraba da shi, kuma musulunci yayi tir da irin wannan taro saboda samun barna da ya kunshi wannan taro, har ma gara ba a yi shi ba. Ko da akwai wasu amfani da ake ga za a samu, to amma kuma ita barnar a tunkuɗe ta shi yafi. Da aka yi tambaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama game da caca da shan giya, Allah sai saukar da ayat Qur'ani ya amsa tambayar da aka yi wa Annabi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, suna maka tambaya akan caca da giya, saboda sun ga giyan akwai dan akwai amfanin da take tattare da shi. Yanzu mutum idan yana cikin damuwa ya sha giya ta dauke masa hankali, aka ga damuwa sai ya tafi, to sai suke ga kamar akwai amfani a cikin shan giyan. To sai aka ce kul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min nafi'i. Cikin shan giya da caca akwai laifi mai girma, duk da cewa akwai amfani, amma kauracewa laifin shi yafi a hakura da sha, duk da ciki akwai amfani. To za mu dabbaka shi a nan taron da za a yi na ɗaliban da suka gama makaranta shekara kaza, ko kuma ɗaliban da suka yi makaranta kaza yau ta cika shekaru kaza da kafata, ko da akwai amfani to akwai laifi ciki, to a kaurace masa saboda laifin da yake ciki, ko da ku akwai amfani. An gane yadda na hada bayanin shan giya da caca, ko da akwai amfani tunda akwai laifi, to a kaurace musu shi yafi akan a sha, dube da cewa ai akwai amfani da zai biyo baya. To amma kuma an sha akwai laifi, akwai sabo, akwai zunubi, to ka hakura da wannan amfanin dan ka gujewa aikin sako, dan ka gujewa zunubi. To nan ma koda kana ganin irin wannan taron akwai amfani, dan gujewa aikata aikin sako, abinda zai fusata Ubangiji, ka hakura da amfanin, ka kyale wannan taro shi yafi. To amma in ya zamanto kowa za su yi nasu, mata akwai rana communication, shikenan taro yayi kyau, kuma a haifar da abin da zai amfanar da makarantar kuma ya amfanar da al'umma, wannan musulunci yana maraba da shi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa alaikum assalam. Na'am. To bayanin da yake misali gani cewa sun yi karatu tare, misali shekara guda suka gama, idan aka zauna a hall daya, maza suna gaba, mata suna baya, kamar yadda ake tsarin sallah, hakan yayi bai yi ba gaskiya, saboda ai dole ne za a samu alaka. Alaka dole za ta kullu, za a tattauna kan kaza, wacce za ta bada shawari kan kaza, ku samu wani akan kaza. To sai kaga alaka ta kullu tsakanin ajnabiyai da wanda ba muharraman su ba, kuma abin da ba a so kenan. Alaka babu laifi ta kullu amma ta tilas, misali a makaranta tsakanin malami da ɗaliba, ko a asibiti tsakanin likita da maras lafiya, ko a kasuwa tsakanin mai siye da mai siyarwa, wannan alaka cancanta take ta tilas. Amma wannan alakar babu wajibci cikinta, wanda za a ce dole sai an haɗana da damar a raba abun, kuma a yi shi cikin nasara, kowa kuma ya nasu, su mata suna can suna nasu, maza suna can suna nasu. Kaga dai an kauracewa dama da za a ba shedan ya shigo, kuma ya shigar da harka wacce take tabarna. Shi yasa Annabi ba ya bada wannan shawarin. Allahu ta'ala alam. Wannan tambayoyin nasa ƴan uwa suna da muhimmanci, tambayoyi guda biyu, to amma bari na rubuta su, ko rubuta musu a mana hakurin su, sai mako mai zuwa insha Allah za mu amsa su. Wa ina so mu rufe majalisin haka na mu. Na'am. To ina ga rubuta mana wannan ta zama ta uku. Insha Allah mako mai zuwa za mu amsa su. Na'am. To shikenan. Alaikumus salam. نعم نعم ايه kuma na gane ina ta fuskanta a rubuta mana ita insha Allah muka gama karatu wani sati yau din ina da wani uzuri ne ina ga sai mu dasa aya ana abubuwan da muka karanta na dadai Allah ba mu iko amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuben harshe Allah gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته